والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka godo godi asan tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewa sai rayuwar mu ta isu wannan rana ta asabati yau 10 ga watan safar shekara 1447 bayan cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 26 ga watan yuli shekara 2026 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi na al-wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله بنا وقال الله تعالى يدا تدمو چكين كرتون دزامي منا چكين كتاب الفرائض شي مكفارة درس ديك باتا أن أمبتشي وسو شمتدع دنگنا دشي zamu tashi asbabul irthi asbabul irthi wato sabubban da suke sawa ayi gado ba kowa ne yake gadan kowa ba kuma a cikin wadanda suke an hada jini da su ba kowa ne zai gado ba akwai wadansu sabubba wadanda su ne suke sanyawa ayi gado to daga cikin abubuwan da suke sanyawa ay gado yace awa asbabul irfi salata sabubban da suke sanyawa ay gado abubuwa ne guda uku na farko annasabu dangantaka jini tana sababawa ay gado tare da cewa ba kowanne dangi ne zai iya yin gadan ba amma dai wannan shine dalili na farko dangantaka da gaurin yace ana saboda Allah yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah cikin suratu wato ahzab cikin suratul anfal ma an fadi haka ko wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah lokacin da aka yi hijira daga Madina daga Makka aka je Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya ƴan uwantaka a tsakanin muhajirai da tsakanin mutanen Madina ansa sai a ce wane yanzu ka zama dan uwan wane daga cikin mutanen Madina a farkon lamarin sai ya zamanto suna yin gado har ma gado ana yi ga dai jini bai hada ba amma saboda wannan ƴan uwantaka da annabi ya kulla tsakaninsu har suke gaji juna har sai da wannan aya ta sauka wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah kamar yadda ya zo a cikin suratul anfal to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yin gado da wannan ƴan uwantaka ta musulunci sai dai da ƴan uwantaka ta dangantaka ta jini shine Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum wato waɗanda suke dangi na zumunci sashensu awla bi ba'din su suka fi cancanta da yin gadon sashe fi kitabillahi don haka nasaba ita ce dalili na farko dalili na biyu da yake sanyawa ayi gado wanda ba a hada jini ba shine alwala'u jibinta alwala'a mutum yana da bawa bai san daga ina ya fito ba amma shi da yake mallakarsa bawansa ne yana musulmi sai kuma 'yantar da shi to yanzu fa shi ya zama kamar dangin sa, ma'ana shi wanda ya enter din shine yake kamar dangin bawan, bawan ba zai ci gadan shi wancan mai shi ba, mun gane? Amma shi kuma zai ci gadan na wancan din da ya enter, ya zama to maula din sa kenan. Shi ne ake cewa ana alwala'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Ummul Mu'minin Aisha dangane da kisan Barira yace alwala'u liman a'taka, duk wanda ya yantar da bawa to shi yake da wala'arsa. To dan haka wala'a tana sanyawa a yi gado. Li hadithin Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, saboda hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace alwala'u luhmatun ka luhmatin nasabi, shi wala'a din nan dangantaka ne kamar dangantaka ta me, kamar dangantaka ta jini. Don haka duk wanda ya yantar da wani bawa to shi ne yake da wala'arsa. Idan bawan ya rasu musamman ba shi da kowa, to zai iya gajewa dukkan abin da shi wancan din ya bari, yana da wala'arsa. Sannan abu na uku wanda yake sanyawa a yi gado a tsakani kuma jini bai hada ba shi ne annikahu auratayya, da kaulihi ta'ala, saboda fadin Allah maɗaukaki walakum nisfu ma taraka azwajukum, kuma kuma su ma an ambaci irin rabon da za su samu daga cikin dukiyarku, in suna da ƴaƴa ga abin da za ku samu, in ba su da ƴaƴa ga abin da za ku samu, in kuna da ƴaƴa ga abin da kasonsu, in ba ku da ƴaƴa ga kasonsu. To kaga kenan Al-Qur'ani cikin waɗannan ayoyi da suka zo cikin suratul Nisa ya fayyace cewa auratayya sababi ne da yake sanyawa a yi gado na juna. So a nan wajen ana iya gadon juna, mutum zai gaji matarsa, mata za ta gaji mijinta. Aure yana da albarka, yakan sanya a dalilinsa sai ka ga wani wanda yake nesa ya mallaki wani abu wanda yake naka, wanda ba zai mallaka ba sai ta hanyar gado ne. Ana samun haka ko ba a samu? Mata za ta iya gadan abu a wajen ubanta, kuma idan ta rasu sai mijinta ya gaji wannan abu. Kuma haka in ka akkasa, miji zai iya gadan abu a wajen ubansa, wanda matarsa ba ta da gadan uban mijinta. To amma idan shi mijin ya gaji babansa, kuma sai shi ya rasu ya riga ta rasuwa suna tare, to kage zai ta kuma sai ta gada daga cikin abin da baban sai mallaka, ko ma ta gaji duka a wani yanayi, ta gaji sashi, ba ta gadan duka ita, sai ta gaji sashi daga ciki. To kage dangantaka ne take kawo, ita yanzu ta gada, kuma ita ma idan ta iya rasuwa kuma sai mamanta ko babanta kuma su ma sai su gaje ta. Mun fahimta? Kage yanzu ta mallaka ta baban mijinta ya zo shi wajen babanta ko mamanta, wanda ba su da wata alaka, amma auratayyan ne saboda albarkarsa, sai sa wannan dalilin ya faru. To don haka auratayya a tsakanin ma'aurata suna gadan juna. Waɗannan su ne hanyoyi guda uku wanda ake iya yanka, ba wata hanya da wani zai gaji wani sai ta nan, ko dai nasaba ne, ko wala'a, ko kuma auratayya. Sannan shi gadon akwai wasu abubuwa da suke hana a yi gadon, akwai wasu ababe waɗanda suke hana wani ya gaji wani, ko da akwai nasaba a ciki, shi ne mawani'ul irthi, ababen da suke hana a yi gado. Na farko akwai alƙatilu, kisa, wani wanda yake zai iya gadon danginsa ko babansa ne ko ɗansa ne ko dan uwansa ne akwai gado a tsakanin su kuma sai shi sai ya zama shine ya kashe shi to yanzu gado fa ya sara shi tsakanin sa da wannan shi ba zai ci gado ba kuma za a kashe shi kisa a matsayin haddi ko kisan da aka yi shi na ganganci to yana hanawa ai gado wato hadithi yazo ana bi hulalata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kala alqatilu la yarith Abu Hurairah radiyallahu anhu ya yarda da shi ya je daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqatilu la yarith wanda yake yayi kisa shi ya kashe wanda za a gada to baya gadon sa dane ya gace uban sa masana saboda ya ga uban yake mutuwa shi kuma yana son ya gado to yanzu an yi bi babu shi ba shi da gadan kuma shi ma za a kama shi a kashe shi a shari'ar musulunci
sannan abu na biyu da yake ana wa a gado ko da akwai nasawa yan fitila kuma
an samu sabanin addini musulmi baya gadan kafir kafir baya gadan musulmi da a ce mutum yana da mahaifi ko yana da ɗa amma kuma mahaifin ko ɗan ba musulmi ba ne ko da dukiyarsa ta tokara sama ko da shi kaɗai ne kuma ɗansa sai ya rasu shi kafirin ya rasu ɗansa musulmi yana da ba zai gaji dukiyar ba mun gane wannan ko babu gado a tsakani in dai addini ya saba to gado kuma ya sara eh su kafirai su ne suke gadan junansu cikin suratul anfal da Allah ta'ala ya ce walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir bayan da aka ambaci waccan aya da aka ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin ko da yake ita gaba aka fada a wannan siyakin dai da wannan bayanan suka zo to malamai sun istikhraji da yawa daga cikin fuqaha'ul amsar da ma wanda suka salaf cikin magabata sun kafa dalili daga cikin wannan aya na cewa wa ulul arham da Allah ya rinna suna da mun nawo da aka ce walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wadanda suka kafirta to sashen su sune majibinta sashe karkashin wannan aya magabata suka fi da waɗannan hukunce-hukunce kuma la'akari da wasu nassosi da suka zo a cikin hadisi su kafirai Allah ta'ala ya ce su majibinta sashe ma'ana wala asu a tsakani take to anan ne sai aka kunda wannan hukunci ayar ta zama dalili na ƙarfafa fatawar cewa musulmi ba zai gaji kafir ba saboda su musulmai su ne waɗanda suke yan uwan juna to su kuma waɗanda an ce walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd wanda suka kafirta sashen su su ne majibinta sashe don haka su ne suke gadan junan su amma musulmi ba zai gaje su ba su ma ba za su gaje musulmi ba kuma da wannan aya aka kafa dalili cewa hatta walittaka kafiri ba zai walittaka ko da yasta ce da take musulma shi ba shi da haƙƙin ya bayar da aurenta ba zai walittakarta ba eh tsaya mata a matsayin waliyi sai dai a samu wani daga cikin musulmai shuwagabanni na musulmai shi yasa zaka ga idan misali a ce wata wadda ba musulmi ba ta musulunta kuma take so za a auren da ita sai kaga yawanci sai a kai ta wajen fada to mai martaba shi a matsayinsa na shugaban al'umma shine waliyinta shi zai bada aurenta ko ya wakilta wani ya ce wane na baka walittakarta domin shi ne ai abin nan amirul umma ko to duk karkashin wannan aya ne nan kuma hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata an samu an usama ibn zaid radiyallahu anhuma, daga Usama dan Zaid, dan gidan Zaid ibn Thabit, dan gidan Zaid ibn Haritha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala, yace annabi sai rada aminci su tabbata a gare shi, yace la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima. Hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka kawo. Musulmi ba zai gaji kafiri ba, kafiri ba zai gaji musulmi ba. Wannan haka dokar take a musulunci. In dai addini ya saba, mace yana da dan uwa, dan uwan nasa kafiri, kuma shi ne mai gadansa, bai da kowa, ya mutu, a ɗebo dukiyarsa a ce ba a kawo garinsu, da su ban account ɗinsa a nemi ‘yan uwansa, su kuma musulmi, sai dai su ce a yi can da su gada. In kuma ya karɓa shi ya san me ya jiyo, ka san kuɗi matsala ne. Wani ya kuɗin yana da kauri sai ya karɓa, ya ce zai ayyukan alheri, to a cikin haram yake ta yi, ya aikata abin da Allah ya hana shi, kuma sai Allah ya cire albarka a cikin dukiyar. Ko ba a cire albarka ba, dukiyar ta yaukaka a nan duniya, asliyan ba ta da albarka, domin a kiyama ba za ta zama sababi da mutum zai samu sa'ada ba, sai zai sami horo daga wajen Allah saboda saɓawa da yi. Don haka babu gado tsakanin musulmi da kafir. Sannan abu na uku da yake hana yin gado, bauta. Bauta wato bawa, idan mutum shi bawa ne, to ba zai gado ba. La'annal abda wa ma malaka min kulli sayyidi, domin shi bawa da abin da ya mallaka duka ai na mai gidansa ne, ko da kai da kaya ba hon shi yace don mallakar wuya ne. Dan haka da shi din ma an mallake shi, shi ma haja ce za a kai shi kasuwa a kada mar kararawa a sayar, to ina kuma bai abin da ya mallaka? Abin da ya mallaka mallakar mai gidansa ne, mun gane. To dan haka shi ba zai gaji wani abu ba, saboda in ya gada ma yanzu kenan kamar mai gidansa ne ya gada, shi kuma da ba shi da haƙƙin gada na wancan, mun fahimta. Falau warifa taribuhu taribahu, inna bawa zai gaji wani makusacinsa, wani danginsa, lakana tawritu lisayyidihi dunahu, yanzu gada sai ya zama na mai shi ne ba nasa ba. Kun gane bayani? A ce bawa ne yake da ɗan uwa, ɗan uwan nasa kuma sai ya rasu, sai aka ce bawan ya gaji ɗan uwan nasa, ya gaji wani abu daga cikin ɗan uwan nasa, yanzu shi bawan ya gaji wani abu? Ai bai gaji wani abu ba, duk abin da ya gada na mai gidansa ne ba. Kamar a ce mai gidansa ne ya gaji bawa, ai ya gaji wancan ɗan uwan bawa, wanda ba kuma wata nasaba a tsakaninsu. To don haka bauta tana hana gado, sai dai idan ‘yantar da shi aka yi, to yanzu mai ‘yanci mai shi yake da wala'arsa, shi zai iya gadansa a matsayin maulansa ne. To Allah ya dace da mu. Bayan da aka gaya mana ababen da ke sababawa a gado, hanyoyi uku da kuma janibi ɗaya muƙabilinsu, hanyoyi uku kuma da suke hana a gado, ko da kuwa a wani lokaci za a iya samun nasaba, to za a ambata mana su wane ne masu yin gado ɗin. Alwarithuna minar rijal, masu yin gado daga cikin maza, su waye za su iya yin gado? Aka ce walwarithuna minar rijal ashara, masu gado daga cikin mazaje mutum goma ne. Na ɗaya da na biyu a matsayin ɗaya kuma suke, mun gani, shi ne aka ce al’ibnu wa bunuhu, da ɗa da kuma ɗanɗa. Ɗanɗa ba shi da wata martaba sai lokacin da babansa baya, shi ne sai ya tsaya a madadin ɗa. To amma dai da yake zai iya yin gado, to dole za a sa shi a lissafi. Akwai abin da ake ce shi hajab, wato katangewa. Wani zai iya blocking ɗin wani ya katange shi daga zuwa kan dukiya. Akwai katangewa nau'i biyu, akwai katangewa wanda koran mutum ake gaba ɗaya, ba zai ci komai ba, inda wani ya rana shi bai da rabo kwau-kwau, shi ne hajibus qatil.
sannan ko wanda yake shi kuma katangewa ce wani rabo ne za a hana shi dauka amma zai fada raban da bai kai shi ba shi kuma wannan shine ake cewa hajmu nakli an dauke shi daga wannan rabo mai gwadi an kai shi wanda bai kai shi ba to ana samun irin haka to don haka nan wajen shi da yana katangewa dansa mana da yana katangewa jika jika na da ba jika na iya ba jika na da shine abin da yake magana shine da din amma jika wanda yake na iya shi ba matsayin da yake ba ba matsayin da yake ba dan wa al'adar larabawa ba sa daukar sa da su kuma shari'a musulunci ma ta zo ta tabbatar da wannan banuna banu abana'ina wa banatuna abna'uhunna wa menene banuna banu abana'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil ajanibi to suna da irin wannan baitin da suke ambatawa cewa wa ya'yanmu in an ce banu ibnu kenan ya'yanmu maza sune ya'yanmu da maza ya'yanmu maza suka haifa wato jikanka da danka ya haifa to shine danka amma sai suka ce wa banatuna amma ya'yanmu mata banuhunna ya'yansu maza da suka haifa abna'ur rijalil ajanibi suka ya'yan wasu mutane ne da suke nesa ba ya'yansu bane mu banja to kaga wannan sai zamanto duda dai baiti ne to amma wannan sai zamanto ana nasabta shi da yanayin gado na in an zo magana da in an ce dan da an ce jika to in an ce jika kullum ana nufin dan da ne ba dan iya ba eh shi baya zuwa to shi ma dan dan da baya tasiri sai lokacin da da baya to amma dai nan za a dauke shi a matsayin guda biyu kamar yadda shi muwallafin ya sa al-ibnu wa ibnuhu da da kuma dan sa wa in nazala koda yayi kasa kasa koda dan yayi kasa mutum ne Allah ya bashi tsawon rai ya haifi da dan nasa ya haifi da shi ma jikan nasa ya haifi da shi ma tattaba kunnin nasa ya haifi da hawa nawa kenan hawa hudu sai Allah ya yi wa tsohon tsawon rai ya kai shekara 100 da wani abu su kuma waɗannan duk gaba ɗaya sai rasu dan nasa ya rasu jikan nasa ya rasu jikan dan nasa ba ya rasu yanzu wanda yake nan jikan jikansa ne shi ne ya rasuwar wannan tsohon to yanzu zai zo shi a matsayin da ne zai gado to shi ne aka ce wa in nazala koda abin yayi kasa liqaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين الله تعالى yana muku wasici dangane da ƴaƴanku da kuka haifa للذكر da namiji za a bashi مثل حظ الأنثيين kwatankwacin raban ƴaƴa mata biyu to kaga wannan aya sai ta nuna yusikum Allah fi man fi auladikum kuma sai aka kawo ma kaso lizzakari mithlu haddil unsa yana shi da yana yin gado sannan na uku da na hudu shi ma kamar wancan ne yanzu can kasa aka yi yanzu kuma an yi sama dama an ce akwai al-aslu akwai al-far'u ko in an ce al-aslu shi ne tushe daga inda mutum ya fito iyaye ke nan in an ce al-far'u kuma reshe reshe kuma shi yake fita daga ciki ko bishiya daga jikin tushen ta fito reshen ta kuma a jikinta yake fita to shine sai yake wannan amfani da wannan ibarorai din wajen ambatan iyaye da kuma ƴaƴa to dan an yi magana ne akan far'u yanzu an koma aslu na uku da na hudu sai aka ce al-abu wa abuhu uba yakan yi gadan dansa uban uba shi ma yakan yi gadan dansa yana tsayawa shi ma a madadin uba ne amma yin uban baya kaka yana nan amma uba yana nan kaka yana nan baba yana nan sai jika ya rasu yana da dukiya to ai kaka ba zai gado mutun da baba yana ta hanyar sa ne aka zo ta hanyar sa aka zo tunda ta hanyar sa aka zo to wanzu ya tokare shi ba shi da wani tasiri لقوله تعالى سبحانه الله مدوكك يا أمتا ولأبويه لكل واحد منهما السدس أكا تشيك ما هي فانسا قدابيو هو هذا أبا هو ندي أتفنس لا أباشي دي بسا شدا وكاك وانا آية سيتنون أشيكينا إيا يسنا دكسو باقوما اللوكة تشيك سامة دي بسا شدا واللوكة تشيك سامة سامة دهكا والجد ابو sai aka ce ai uba abin nan kaka shine jaddu abu na shi ma uba ne wato duk lokacin da ya zaman to babu uba to kaka shi a matsayin uba yake walidalika kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu don haka nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ibn abdul muttalib cikin wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam a filin daga yake makansa kirari yana cewa ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yace ni ne annabin nan kuma babu ƙarya cikin batun ni ne dan gidan abdul muttalib wai abdul muttalib kakansa amma sai yace ni dan abdul muttalib to kaje kenan ayya saboda shi kaka zai iya tsayawa a matsayin uba kuma kage shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga mahaifin nasa Abdullahi ba Abdul Muttalib ya gani to kage sai yake cewa ni ne dan Abdul Muttalib kuma Abdullahi dan Abbas shi yasa yake ba da fatawa Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Kitab al-Fara'id al-Ittafin Sa'duda ba riwaya ce musannada ba ya kawo shi mu'allaqan Abdullahi dan Abbas yana cewa aljaddu abun shine aka dauko wannan kalami na Abdullahi dan Abbas yace aljaddu abun ai kaka uba ne sai ya karanta ayar Allah ta'ala da Allah yace ya bani adama cikin suratul an'am ko ya bani adama yayi tunana ta wadannan ya bani adama da yaftinannakum shaytan ya bani adama khudhu zinatakum ya bani adam imma ya ati yannaku to kaji sai aka ce ya ku ƴaƴan adam wane ne adamu kakanmu ne na nesa ko baka san ma kakanta na nawa ba haka ne ko amma sai aka ce ma dan adamu kuma haka nan a cikin alqur'ani dangane da Abdullahi dan Abbas sai sake karanta ayar Allah inda annabi Yusuf yake faɗa cikin surat Yusuf yana cewa wattaba'tu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub kuma na bi tafarkin ubannina sai yace ishaq haka ne ko dawa da yaqub wattaba'tu millata abai ibrahim da ibrahim ya fara ibrahim yace wa ishaqa wa yaqub duk sai kawo shi jam'i yace abai ubannina ko wanne a matsayin uba yake alhali waye asali ya haifi annabi yusuf yaqub ne ya haife shi amma sai ya ambaci kakansa da ya haifi yaqub shine ishaq a matsayin uba kuma ya ambaci kakan babansa ibrahim wanda shi kuma shi ya haife ishaq shi ma a matsayin uba duk ukun sai jera su a matsayin abai ubanni na to sai abdullahi dan abbas sai karanta wannan dan ya kafa dalili yace aljaddu abu ai kaka shi ma uba ne inda an samu a tsatso ne kaka ne na tsatso ba kaka na babba ba ce ai kaka na ne alhali kuma cikin umman kakansa ne shi ma na cewa kaka ko to ba irin wannan ake sai kaka wanda yake na tsatso eh shi yasa ibnu mai za a faɗa a wasu malaman fiqh sai ce al ibnu lisulbi sai a ce da na tsatso dan a tantance maka ba da na tabanni ba duk da an hana tabanni ba kuma da na ma'ana ba da na asali wanda ya fita daga jikinka to nan ma uba wanda ka fito a jikinsa ko kuma kaka wanda baban ke mutuwa jike duka dai ya zamanto asalu din kenan tushen ka ne inda ka tafi to a rashin baba uba yana yin gado to dai suna cikin masu gado uba yana cikin masu gado kuma za a ce kaka ma yana cikin masu gado sai dai yanayin da ke sawa ayi gadon da ya bambanta ko sannan na biyar da na shida har ilau shine al-akhu wa bunuhu wa in taraka wato dan uwa da kuma dan uwa din ko da ku a ce sun yi gefe ma'ana dan uwanka ne wanda kuke shakiki uwa dai uba dai kenan akwai dan uwa wanda yake li abi akwai dan uwa wanda yake li ummi matsayin su ya bambanta a wajen gado to idan a rashin waɗannan sai zamanto ɗansa ne to shi ma zai iya cin gado gwargwadon irin yanayin su waye suke nan domin shi gado kafin a ce waye zai ci gado to ana duba su wane ne suke nan in wane yana nan to yana hana wane cin gado in wane yana nan yana kakkaɓo da wane daga matsayi kaza ya koma matsayi kaza da wane da wane in wane yana nan to yanzu zai iya jawowa wane ya ci gado in kuma babu wannan wanan sai su wane da wane ne to wancan wanan shi ko ba zai ci gado ba akwai wanda shi presence din sa yake ba da alfarma a jawo wasu wanda inda shi din baya nan wannan din shi sai dai kawai zama dan kallo sauran dangin ne za su ci amma tun da yanzu wane yana nan to zai jawo wasu su ma to duk ana la'akari da su waye suke nan kafin tukunna a san su waye to masu ci amma yanzu ana ambata mana ne waɗanda za su iya ci ɗin akwai yanayi dai daga cikin abinda shari'a ta tanadi wanda zai iya sanyawa su ci to su ne ake ambatawa shi ne aka ce al-akhu wa ibnuhu wa in taraka da kaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad dan uwa kenan shi ma zai iya gane yar uwarsa idan har in lam yakul laha walad in ba ta da dan uwa ai in ba ta da ɗa shi zai iya cin gananta to sannan na bakwai da na takwas su ma a haɗe suke al'ammu wa bunuhu wa in taba'ada baffa da ɗan baffa ai can ɗan uwa ka faɗa ko to yanzu kuma baffa baffa shi kuma waye kenan ɗan uwan mahaifi ko wai kana wasu kuma sai ce wai kawu ko su ce ma kawu ta ina rai baffa ya zama kawu kaga mun fi su iya Hausa ko al'ammu wa bunuhu baffa da kuma ɗan baffa duk za su iya cin gado a yanayin da ya yake nan wa in ta ba'ada ko da sun yi nisa a matsayin baffa suke matsayin baffa ne a amma ko da sun yi nisa me yake nufi ko da sun yi nisa ko da sun yi nisa dan dan baffa dan dan baffa dan dan baffa wa in ta ba'ada al'amu wa bunuhu wa in ta ba'ada baffan yayi nisa dan nasa yayi nisa to duk yanayi zai iya sanyawa su zo su yi gado liƙauli sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an hikul fara'idha bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin dhakar yanzu misali banul muttalab a matsayin ne suke wajen annabi bakwanu ne ko ƴaƴan bakwanu ne banul muttalab a matsayin ƴaƴan bakwanu suke haka ne ko ai dukan su ƴaƴan Hashim ne ko Hashim ibn Abd Manaf da Nawfal da Muttalib a ƴaƴan Abd Manaf nake nufi da Hashim da Nawfal da Muttalib da kuma Abd Shams su su hudu su ne ƴaƴan Abd Manaf to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito a jikin Banu Hashim. Haka ne ko? Shi Hashim kuma shi ya haifi wato Abdul Muttalib. Shi Hashim. To amma kaga ana ambatawa cewa Banu Muttalib ƴan uwa ne ga Banu Hashim, baffanu ne ga Banu Hashim. Wai ina son bamu wani kwatance ne da za mu iya ganewa dangantakar yadda take. An baffa ko da yayi nisa yana zamantowa ɗan baffa. To su ma suna iya cin gado wa in taba'ada da kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'id bi ahliha, wato alhiqul fara'id bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakar. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin, yana cewa alhiqul fara'id bi ahliha, kuruskan da rabu al-fara'id anana nifi wato kaso da aka sa, nasib din da aka sanya an siba. Alhiqul fara'id bi ahliha, kuruskan da kaso yadda Allah ya raba shi a cikin Al-Qur'ani ga ma'abutanta. Kar ku canza. Idan Allah ya ce a ba mu wane sudusi, to sudusin za a bayar. In yanzu an ce a ba sudusi bane, fulufi ne za a bata, to fulufin za a bayar. To shine alhiqul fara'id bi ahliha. Fama baqiya, abinda kuma ya ragu, fa huwa li aula rajulin zakar, to ga wanda aula ana nufin wanda ya fi kusaci, namiji da ya fi kusaci zuwa ga mamaci, to shi ne zai gane. Wato nan ana ambatawa ne akwai yanayin da za ka ga masu kaso waɗanda aka ambaci su ne suke da kaso a cikin Al-Qur'ani. Kowa an ce kasansa kaza ne, kasansa kaza, baya tsallaka kasansa. Yanzu misali, ƴa mace dan an ce ita ƴa ce aka bari ita kadai, dan tana ƴarsa, ba za ta cinye dukiya gaba ɗaya ba. Ba za ta ce to ai ita kadai ya bari kowa da dukiyar a bayar ba. Amma ɗa namiji shi zai iya cinye dukiyar gaba. To amma ita tunda aka ce ga kason da za a bata, to iya wannan za a ba. Shine alhiqul fara'id bi ahliha. Waɗanda aka ce a ba su kaso sai suka zo, ga abinda Qur'ani ya ce a ba sai aka ɗauka aka bayar, to a wani yanayin za ka samu kuma kuɗi ya ragu. Mun gane ko? Za a samu wani kaso kuma ya ragu. Kowa an ba shi percentage inda aka ce a ba shi, nasibin da aka ce a ba shi, to amma akwai abinda ya ragu. To anan kuma wa za a bawa? Shi ne wannan hadithi ya ce fa ma baqiya, abinda ya ragu, fa huwa li aula rajulin zakar, wanda yake mafi kusaci ga dangi a cikin maza ga mamacin, to shi ne za a kira kuma ba shi. Ko da ku baya cikin masu kaso wanda ƙarara aka ambata ga abinda, yanzu ɗan baffa ko baffa, akwai inda aka ambata aka ce ga kason da za a ba shi? Ba a ambaci ga kason da za a ba shi ba, to amma kuma zai iya samun kaso a irin wannan yanayi. Idan ya kasance ko ɗan baffa ɗin zai iya samun kaso, alhali ko ba a ce yana da kaso ba. To amma masu kaso duka an ba su kuma wani abu ya ragu, to anan su ma waɗancan dangi za su iya zuwa gwargwado. Allah ya sa mun fahimta. Na tara shi ne aka ce az-zawji, wato miji. Tunda maza ake faɗa ko? Miji zai ci gado a cikin mazaje. Da kaulihi ta'ala, saboda Allah maɗaukaki ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum, kuna da rabin abin da matanku suka bari, amma ba a kowane lokaci ba, akwai lokacin da ba rabin zaka ci ba. Nan dai aya ta zama dalili cewa ashe miji daga cikin maza, miji na mace ta rasu yana da gadanta. Sannan na ƙarshe shine maulal mu'tiku, wanda muka ambata a baya, bawan da mutum yake da shi ya yantar, ya zo masa mauda. Da kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala'u liman a'ataka, wa shi alwala liman a ataka wani taka tana ga wanda ya yantar ne lokacin da aka yi tarka-tarka da ummul mu'minin Aisha da waɗanda suka mallaki barira suka sanya mata kitaba shekara hudu za ta biyar uqiya 40 ko wace shekara uqiya 10 ita kuma tana so ta gaggauto da yancinta sai ta tafi wajen ummul mu'minin Aisha ta ce ya ummul mu'minin ki taimaka mini mana ki tattara kudin nan gaba ɗaya ki bayar idan kika bayar sai zamanto ni yanzu na dawo wajen ki ummul mu'minin sai ta yarda ta samu kudin ta ce za ta ba su kuma sai suka ce a'a da suka karɓi kudin sai suka ce to amma idan an yantar da barira su suke da wala'ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rabu da su sai da aka gama yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallam mun ba shi ne yake hulba ya faɗi wannan nafas shi ne yasa mutane suke sanya wani sharadi wanda ba Allah da manzansa ya sanya ba yanzu da ummul mu'minin ta ɗauko kuɗi su da san saka ma baiwarsu a tsawon shekara hudu za a biya haka ne ko to yanzu ummul mu'minin sai ta tara kuɗin lokaci guda sai ta je ta bayar yanzu a matsayin saya ta yi ko ba saya ba ta sayi baiwa yanzu ta zama tata yanzu ba maganar kitaba aka yi ba dan kitaba shi ana yin sa ne munajjaman tsawon shekara hudu za ta biya to yanzu ba kitaba ba ne haka ta zama to yanzu mallaka ita ta saya ne tunda yanzu ta saya ku yanga ta zama tata ita ce ta yanta to wa yake da wala'a to shine annabi ya ce alwala'u liman a'taka to kaga wannan sai zamanto kenan ashe wanda ya yantar yana da wala'a na wanda ya yantar cikin wala'an nan kuma akwai gado shine majibincin al'amaransa kuma shine wanda zai gaje shi a lokacin da ya kawo to waɗannan su ne masu iya yin gado daga cikin maza alwarithatu minan nisa masu iya yin gado daga cikin mata kuma aka ce walwarithatu minan nisa sab'un su kuma aka ambaci guda bakwai na ɗaya da na biyu aka ce albintu wa bintul ibni kaga sai abin ya canja ko can an ce al-ibnu wa bunuhu nan kuma ba ce albintu wa bunuha ba sai aka ce albintu wa bintul ibni domin ita ce mai cin gado ɗaya za ta iya gado sannan ƴar ɗa ita ma za ta iya gado ƴar ɗa ita ma ta zama me ƴar ɗa ta zama me ta zama ƴa idan har ƴa ba ta nan kenan ko wa in nazala abuha ko da baban nata ko yayi ƙasa bisa kwatancen nan ammata tattaba kunni ne namiji 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 sai aka je can namijin ƙarshe ba mata ba namijin ƙarshe shi sai a yi fiya mace amma idan misali yanzu a ce ɗa ne sai a yi fiɗa haka ne ko shi kuma wannan ɗan sai haifi ƴa ita kuma wannan ƴar ita ma sai ta haifi ƴa duk waɗanda suke tsakani da uwar tata da kakan nata namiji da kakan uwar tata namiji duk sai suka rasu aka bar ta da wancan tsohuwar ta kunni a matsayin ƴa take ba matsayin ƴa ta bar saboda an canja layi yanzu ƴa ce ta haife ta ita inda uwar ta ce take nan to ita ce wadda ɗa ya haife ta to anan sai dai idan ƴaƴa maza ne ƴaƴa maza a can ƙarshe ne sai aka haife ƴa mace duk na tsakiyan ba sa nan to za ta tsaya madadin me a matsayin ƴa wa inna zala abuha li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki yusikumullahu fi auladikum Allah ya muku wasici dangane da ƴaƴanku na uku da na hudu al-ummu wal jaddatu tunda an ambaci gefen namiji yanzu gefen mace ba su ma tushe ne da uwa da kuma kaka li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus da mahaifansa biyu kowane ɗaya daga ciki za a ba shi sudusi ba kowane lokaci ne suke cin sulusin ba, akwai yanayin da yake sa su ci sulusi, amma akwai lokacin da kuma ba sulusi za su ci ba, uwa sai ta ci sulusi shi kuma uba ya samu asirci. To na al'ummu wal jaddatu, da uwa da kuma kaka. Kakar wace? Ai kowace ma kaka ce. Uwar uwa kaka ce, uwar uba kaka ce, wace ake nufi? Uwar uba ita kaɗai? Uwar uwa ma tana ci. Na biyar, al'uktu, ‘yar uwa. Nan kuma idan an ce al'uktu, shi ma idan muka ce ‘yar uwa, ai suna ya tara ko? To sai a ɗauka waɗancan guda uku da muka ambata a baya, muka kawo kwatance da su. Akwai uktu shaƙiƙa, ‘yar uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan akwai wacce take abiya, akwai wacce take li'ummiya. To al'uktu liƙauli ta'ala, saboda faɗin Allah maɗaukaki, in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka. Idan mutum ya rasu bashi da ɗa, bashi da ɗa sam, ba ya, babu haifayya, bai da kowa, amma wa lahu ukhtun, amma yana da ƴar uwa, ita ya bari ko ƴan uwa mata, falaha nisfu ma taraka, to wannan ƴar uwa tana da rabin abin da shi ya bari. Wannan ta sauka dangane da Jabir ɗan Abdullahi, lokacin da ya jinya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe shi, sai ya tsammata cewa ajalinsa ne ya zo. Ya ce a manzon Allah, ya ce kaga dai ga yanayin yadda yake, ni kuma ban da kowa, zan rasu ne kalala. Kalala shi ne wanda ya mutu ba shi da asali, ba shi da far'i, ma'ana babu tushe ba reshe, babu iyaye babu ‘ya’ya. To wannan shi ne kalala. Amma yana da ‘yan uwa mata sun shida, duk mata ne ba da miji. To shi ne wannan aya daga baya ta sauka domin warwarewa wannan fatawa da ya ambata. To nan dai an nuna mana cewa ‘yar uwa tana iya cin gado. Sannan daga cikin mata nau'i ta shida mai iya cin gado, azzauja, matar mutum ko matan mutum za su iya cin gadonsa. Da kauli ta'ala, saboda faɗin Allah maɗaukaki, walahunna rubu'u mimma taraktu, suna da wato ɗaya bisa huɗu na dukiyarku, suna da ɗaya bisa huɗu na abin da kuka bari. Amma shi ma da sharaɗi, in ba ku da ‘ya’ya, amma kuna da ‘ya’ya za su zarɓo zuwa ga ɗaya bisa takwas. So ba kowane yanayi ne za su ci ɗaya bisa huɗu ba. Ayar dai tana zamantowa dalili ne na cewa mata tana cin gado ba a hana ta. Sannan na ƙarshe shi ne aka ce maulatul mu'tika, maula wanda mutum ya ‘yantar, kamar yadda Ummul Mu'minin ta ‘yantar da Barira, da Barira ta rasu to za ta iya cin gadonta. لقوله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم سبب فضل من زال الله صلى الله عليه وسلم تفوانت حديثي لأك إشارة الولاء لمن أعتقى. هناك شيء المستحقون للتركة وأن تسكي تنتر أبند أكبري التركة شين أبند متن يرسي يبري shi ne tarika, bayan an fitar da haƙoƙi, in akwai haƙoƙi, ba abin da ya sauran nan. To su ai suka cancance shi, almustahiq wannan litarka ta talafatu, nau'in mutum uku ne, zu fardin, waɗanda aka ce ga shi suna da rabo, wa asaba, da kuma wanda suke da asibci. Asibci yana kasancewa ne ga maza, saboda wani matsayin dangantaka da suke da shi za su iya kamfatan dukiyar baki ɗaya bayan masu rabo sun ɗiba. Sannan wa rahimun, zumunci, dangantaka tana iya jawowa. Kamar misali ɗan baffa, kaga shi bai daga cikin waɗanda suke da abin nan rabo, yankakke da Qur'ani ya ambata. To waɗannan nau'in mutane uku su ne waɗanda suke iya cancanta na tarka, su ne dai mutanen da aka ambata a bayan nan. Wal furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatu, kuma rabo wanda aka riga aka yanka shi a cikin littafin Allah guda shida ne. Rabo wanda Allah ya ce wane yana da kaza, wane yana da kaza, wane ko su wane da su wane suna da kaza, baki ɗayansa guda shida ne, kaso ne guda shida. Na farko an-nisfu, Allah ya yi magana a kan rabi, kamar can ga mata da aiwa lakum nisfu ma taraka azwajukum, ko dangane da ya da aka ambata falahan nisfu, to kaga wannan akwai rabi. Sannan akwai ar-rubu'u, ɗaya bisa huɗu, walahunna ar-rubu'u mimma taraktum, kun gane? To akwai ɗaya bisa huɗu, shi ma rabo ne da Allah ta'ala ya ambata, akwai ɗaya bisa huɗu na dukiya gaba ɗaya. Akwai ath-thumun, ɗaya bisa takwas, walahunna ath-thumun mimma taraktum fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum, to kaga nan ma akwai thumun, kaga fractions ne aka dinga ambatawa. Wannan aka ce rabi, wato yanzu ka iya cewa rabi da rabinsa da rabinsa. Wasu malaman haka suke rubutawa, sai ce rabi da rabinsa da rabinsa. In ka ce rabi sai aka ce da rabinsa, ya zama me kenan? Rabi rabi, ai ya zama to kashi hudu kenan, shine rububi. Shi ma sai aka ce da rabinsa, an kasa shi kashi takwas. Ka san an koyi fraction ne daga lissafi da Allah ta'ala yake a cikin Qur'ani na rabin gado. Daga wajen malamai masu rabin gado aka gane fraction. Da duniya bata san fraction ba. Haka ne yan lissafi? Duniya bata san fraction ba. Kuma gida da Turawa ba su san zero ba, sifir ba su san shi ba. Don malaman rabin gado ne suka fidda sifir. Sifir shine yana daukan matakin babu. In aka ce za a yi kaso, to sai aka ce to yanzu nan waje an sa ɗaya, an sa biyu, aka kai shi har zuwa goma. To sai aka ce an ɗauke biyu, an ɗauke uku, an ɗauke hudu, aka ɗauke su duk gaba ɗaya, saura nawa? Saura babu. To me zai wakilci babu? Don haka lissafi sai so mara daga babu, don ba a samu ɗaya ba har sai lokacin da babu. Haka ne ko? Duk inda aka ce ɗaya, to da babu, babu ne ta riga ɗaya. In dai a lissafi, da shi yasa sai suka soma daga zero lissafi. Kuma sai zamanto yanzu zero shi ne makogwaron lissafi, ko da a kwamfuta in babu zero ba abin da zai faru. To nan sai aka ambata daga ciki, mun ji akwai an-nisfu rabi, akwai ar-rubu'u ɗaya bisa huɗu, akwai ath-thumunu ɗaya bisa takwas, akwai ath-thuluthani biyu bisa uku kenan. In an ce ath-thuluthani, in an ce ath-thuluthu nawa kenan? Ɗaya bisa uku shine thuluthu. To sai aka ce thuluthani a masa takniya, ɗaya bisa uku kashi biyu, ya zama biyu bisa uku kenan. Sai aka ce kuma wasulusu da kuma ɗaya bisa uku, sannan wasulusu da kuma ɗaya bisa shida. Wannan su ne kason da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin Al-Qur'ani na rabo a gado. Waɗannan su ne kason, ko dai a ɗauki rabi ne, wataƙila mutum ɗaya, ko kuma a tara wasu a kai, ko kuma a ɗauki rubu'i, wataƙila guda ɗaya ko kuma wasu jama'a, ko a ɗauki sumuni, wataƙila guda ɗaya ko wasu jama'a, ko a ɗauki sulusani, wataƙila guda ɗaya ko jama'a, ko a ɗauki sulusi, wataƙila ɗaya ko jama'a, ko a ɗauki sulusi, wataƙila ɗaya ko jama'a. Wannan dai shi ne kaso da yake cikin Al-Qur'ani. Mun kiyaye wannan? To yaya kason yake? Su waye masu ɗaukan wanne? To shine aka ce fan nisfu farbu khamsati, shi ɗaya bisa biyun nan rabi kenan. Rabi rabo ne da aka ba wa nau'in mutum biyar wanda za su iya samun sa. Ba a kowane lokaci ne ake nufi wai za a tara su kowa a bashi ɗaya bisa biyar, ba haka ake nufi ba. Amma za su iya ɗaukan ɗaya bisa biyar in yanayin ya nuna za su ɗauka. Amma dai ba mai ɗaukan wannan kason in ba su ba, ma'ana rabi kai nake so in ce. Za su iya ɗaukan rabi in yanayin ya nuna, ba mai ɗaukan rabi in ba irin waɗannan mutanen ba, shi ne abin da ake nunawa. Bayan ana nufin an zo rabon gado waɗannan mutanen duk gaba ɗaya za a tara su a ce kai ka ɗau rabi, kai ka ɗau rabi, kai ka ɗau rabi. A to rabi kai in aka raba ina kashi biyu ne, wannan ya ɗau rabi, wannan ya ɗau rabi, to sauran mutum nawa kuma? Abu ya ƙare. To ana nuna idan yanayin ya nuna za su iya ɗaukan rabin, to dai ba mai samun rabi in ba waɗannan mutanen ba. In mutum bai faɗo cikin su ba, to ba ma shi da rabon rabi. Mun gano wannan bayanin ku? Ba zai mu fadaisa yanzu gaba ɗaya ba, an nuna mun saurara. Sai mu bari in Allah ta'ala ya kai mu darasin gaba, sai mu ambace su, insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wa alaikum salam.
Thank you.